الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis 15 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 wanda wannan rana ta yi daidai da 2 ga watan 7 shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah zamu ci gaba da tafsirin mu na Alqur'ani da muke yi a wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na Al-Furqan zamu tashi aya ta 61 a cikin suratu Hud alaihi salam kafin nan ga tambayoyi da kuka rubuto daga ciki wannan yace mutun ne suna tare da mahaifiyarsa sai tace masa idan ya dauki kayan wani da sunan sata bata yafe masa ba to kuma yanzu ta mutu shi kuma yayi ciwa-ciwa ta kudi wato karin kudi ko a gurin aiki ko wani da ya yarda da shi ya kara masa kudi to ya abin yake gashi kuma mahaifiyar tasa ta rasu to bawon Allah ai Allah ya fi buwaya bisa mahaifiya Allah ya hana ka ci sata wannan ya kamata ka ji tsoro fiye da rashin yafewar mahaifiyarka to saboda haka rashin yafewar mahaifiyarka wannan ƙari ne akan hannun Allah saboda haka ya kamata wannan ciwa-ciwa da kai masu kuɗi wanda ka san ka cinye musu kuɗi kamar musu da kuɗinsu wanda kuma baka san shi ba ko kuma ka neme shi ka rasa kai masa sadaka da wannan kuɗin abubuwan da kai na ƙarin kuɗi a wajen aiki ko wani wanda ya yarda da kai ka ƙara masa kuɗi ka ci kuɗinsa ba da haƙƙi ba to duk wannan abu in kana so ka tsira a wajen Allah kuma in ka haɗu da mahaifiyarka gashi bayan ta mutu in Allah ya haɗa ku ranar lahira ku yi haɗuwa ta kirki to kamar yamma da masu haƙƙi haƙƙinsu kuma ka tuba ga Allah akan abin da kai domin bayan ka ci haƙƙin mutane akai kuma laifin ka saba ma Allah saboda haka zaman lafiyarka da Allah shine zai tabbatar maka da zaman lafiya da dukkan sauran makhlukai hatta iyayenka sannan wannan yace yana son sannan tambaya ta biyu yace yana son karin bayani akan an halicci duniya da lahira domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu suke faɗa wannan akwai hadisi da suke ruwaitowa hadisin Jabir a cikin musannaf na Abdul Razzaq wanda malaman hadisi suka yi hukunci a kansa da cewa hadisi ne kage da aka yi ƙarya aka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa gabaki ɗaya daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa farkon abinda Allah ya halitta hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi ne ya halicci samai da ƙasa da duk abin da ke ciki wannan hadisi ne mawdu ƙarya aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka ba Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikinta bil haqqi kamar yadda Allah ya ce domin gaskiya saboda gaskiya wanda yake sifa ce ta Allah jalla wa ala kuma ya halicci mutane domin su bauta masa kamar yadda ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a wuce iyaka wajen yabo a gare shi yace la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yanda nasara suka wuce iyaka wajen yabo ga isa dan maryam suka ce dan Allah ne shi to ka ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar da Allah madaukakin sarki bai sifanta shi da ita ba da zumma cewa kana yabansa wannan rashin ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kula ba abinda kuka ji mawaka suna faɗa daga nan ake ɗaukan aƙidan musulunci ba wannan abu ne na aƙida ba a ɗaukan aƙida daga abubuwan da sha'irai masu yaƙoƙin yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗa ana ɗaukan aƙida ne daga alƙur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tambayar ta ƙarshe yace ya ake yin tawassuli shine neman tsani wato wajen neman biyan buƙata shi ana yi da sifa wajen neman biyan bukata wajen roƙon Allah, ana yi da sunaye da sifofin Allah jalla wa ala, sifar Allah, sunan Allah, kamar kai kana neman arziki kai tawassuli da sunan Allah Ar-Razzaq, kace ya khairur raziqin, ko Allahumma antar razzaq, ko anta tabsutur rizqa liman tasha'u wa taqdir, anta waliyyun anta latifun bi ibadik tabsutur rizqa liman tasha'u wa taqdir, wa antar razzaq dhul quwwati al-matin, wa anta latifun bi ibadik. Irin waɗannan abubuwa da suka zo na sunayen Allah da sifofinsa, kai tawassuli da su, sannan ka roki Allah kan ya baka biyan bukata. Kamar yadda annabi Musa yayi, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafiri, kaga yayi tawassuli da sifar Allah, yace anta waliyuna, kai ne majibincin mu, ka gafarta mana, ka ji kanmu, wa anta khairul ghafirin, kai ne fiyayyen masu gafara. Sannan ya kare da tawassuli da sunansa. To na biyu shine kai tawassuli da ayyuka na kwarai, kamar tawassuli da imani, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana, rabbana amanna bima anzalta, rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban, ya Allah, ya ubangijinmu, mu mun yi imani, dan haka ka gafarta mana zunubanmu, ka tsirar da mu daga azabar wuta. Mu mai Allah ya nuna mana ni tawassuli da imanin, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana, ya ubangijinmu, mun ji bawanka yana kira ya zuwa ga fi imani da ubangijinku, kuma muke imani, dan haka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu. Wannan tawassuli ne da imani, wanda yake shine aiki na kware mutun zai, kuma yana daga cikin wannan tawassulin kai aikin ibada. Alal misali, ka bayar, kai sadaka, kace Allah ka biya min bukatata, wato ma'ana nayi tawassuli da wannan sadakar kan Allah ka biya min bukatata, shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, dawu marbakum bis sadaqa, kuneman marasa lafiyar ku da yin sadaqa, kuneman marasa lafiyar ku waraka bis sadaqa, ta hanyar sadaqa. Kana mutum bashi da lafiya, kai sadaqa, dan uwanka ne, Allah ya yi masa wannan rashin lafiya, ya bashi lafiya da wannan sadakar da kai. To kaga wannan tawassuli ne da ayyuka nagari, kamar kuma yanda yazo a hadisin kogo, wanda hadisi ne mai tsawo, kun an karanta mana shi a cikin Riyadhus Salihin. Sannan ana addu'a, ana tawassuli da addu'ar bayin Allah na kwarai, ka nemi bayin Allah na kwarai su yi maka addu'a, wanda ka ganshi da kyakkyawar alama, shine kamar sahabbai da suke ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ma dan uwana addu'ar Allah ya gafarta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala, ya ce Allah ka gafarta ma bawanka Abu Amir. Sai ya ce, da nima ya Rasulullah, da ya ji an yi addu'ar, ya ce wali akhihi faghfir, dan uwansa ma ka gafarta masa. To wannan kaga tawassuli ne da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wani bawa zai zo mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa, wanda duk ya samu ikon ya nema masa gafara, Allah ya nema masa, shine Uwaisul Qarni, wanda Umar ibn al-Khattab da ya ganshi yace ya roka masa Allah ya gafarta masa. To kaga wannan tawassuli ne da addu'ar bawa salihi, tare da cewa Umar a matsayi yafi Uwais, tunda shine bayan Annabi, bayan Sayyidina Abubakar al-Umman nan babu wani gabansa, amma duk da haka saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Uwaisul Qarni, Sayyidina Umar yace ya nema masa gafarar Allah, har Uwaisul Qarni yazo ko ina yaje sai kowa aka matsa masa, sai ya nemi izinin Sayyidina Umar ya tafi Iraq, ya je ya buya inda ba wanda ya san shi. Shi yasa ne ma har waɗansu malaman hadisi suke cewa ba a yi shi ba, saboda ya ɓoye kansa ne, kamar Imam al-Bukhari ya yi inkarin samuwar Uwaisul Qarni, amma hadisai sun tabbatar da kasancewarsa. To amma tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarmarsa ko da matsayinsa a wajen Allah jalla wa ala, babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi wanda wani bawa bai taka shi ba, amma ba a koya mana ni haka ba. Baya daga cikin ka'idodin tawassuli da aka kora mana mi, kamar tawassuli da alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar kace Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, duk hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba. hadisan da suka zo basu inganta ba, amma ana tawassuli da addu'ar sa, mutum kuma zai yi tawassuli da imanin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, yace Allah dan imanin mu da soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yayi mana wannan bala'i. Wannan kwarai ya halatta daga cikin manya-manyan abin da ake tawassuli da shi, amma ba a cewa Allah dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza, domin yana daga cikin babin kamar babin rantsuwa, wanda ba a rantsuwa da kowa sai da Allah, ba a rantsuwa da wani sai da Allah jalla wa ala. Na'am, eh, shi ma wannan babin rantsuwa ne, ba a cewa dan Allah dan annabi, al-iqsam ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko yayi shiru, ya rantse da Allah ko ya shiru. Baka cewa na hada ka da Allah, na hada ka da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a fadan haka. Da Allah kawai ake rantsuwa, ba a rantsuwa da manzo salawatullahi wasallamu alaihi. Eh, zaka iya fadan haka. Wannan kuma yana daga cikin babin munashada, kamar yadda ake cewa dan alfa, dan wato zumunta kai mun kaza. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, zumunta to kamar yadda zaka iya roko da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan yace tambaya ta ita ce menene hukuncin matar da ake binta azumi bata fara ramuwa ba sai a watan Sha'ban, ta dauki azumin sai wasu suka ce wai ba a rama azumi idan Sha'ban ya kusa kurewa, to a ƙarshe dai ta sauke kuma gashi an fara Ramadan, ya za ta yi wajen rama azumin guda daya da bata rama ba? Eh, na farko tukuna abinda aka gaya mata kuskure ne, cewar ba a azumi idan Ramadan ya kusan kurewa ba daidai bane. Ana nufin ba a azumin nafila kwana ɗaya ko biyu sauran Ramadan, domin mutum yayi ihtiyati ga Ramadan, cewa in ma Ramadan din ne ya same ni ina azumi. Amma wanda yake azumi, wanda yake na sunna, dama ya saba yana yi, babu laifi yayi. Kamar alal misali Sha'ban zai tsaya zai kare ranar Juma'a, kuma mutum ya saba yana azumin Litinin da Alhamis, saboda haka kaga ranar Litinin, ranar Laraba din, ai ran tala, ran Alhamis ya fada kusan ranar karshe ta Sha'ban, to babu laifi mutum yayi wannan azumin, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai idan a cikin azumi ne da ɗayan ku yake azumta. La tuqaddimu Ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn, kada ku gabaci Ramadan da azumin rana ɗaya ko rana biyu, illa fi sawmin kana yasumuhu ahadukum, sai dai in a cikin azumi ne wanda ɗayan ku yake yi. To idan wannan ga azumi ne wanda mutum ya saba yi, to ina kuma ga wanda yake azumin ramuwa wanda yake dole ne? Saboda haka wannan fatawar da aka yi mata kuskure ce, al'aula ya zamanto ta ci gaba da azuminta, ko da in dai bai kai ranar Ramadan ba, to yanzu da ta yi wannan jinkiri ya zamanto cewar ba ta yi azumin Ramadan din ba, har wani Ramadan ya shigo ga ɗaya ya ragu a kanta, to bayan sallah sai ta rama wannan ɗayan, kuma ta ciyar da miskini guda ɗaya a kan wannan ranar da ta yi jinkiri a bisa fatuwar Abdullahi bin Umar, kuma shi ne mazhabar Malik. Abinda za ta yi kenan, ta rama azumi kwana ɗaya, sannan ta ciyar da miskini a kan jinkirin da ta yi har wani Ramadan ɗin ya zo, bata rama wancan Ramadan ɗin ba, ba da wani uzuri na shari'a ba. Uzurin fa shi ne rashin lafiya, ko kamar juna biyu, ko shayarwa. To sannan wannan tambaya mai tsawo, meye ingancin wannan hadith? An karɓo daga Ikrima cewa Ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Al-Abbas cewa ya baffana, bana nuna maka abinda idan kai Allah zai gafarta maka zunubanka ba, da waɗanda suka gabata, da waɗanda za su zo, da wanda kai da gangan, da na kuskure, da babba da ƙarami, da na fili, da wanda kai a asirce. Kai sallah raka'a hudu, a kowace raka'a ka karanta Fatiha da Sura. A raka'ar farko idan ka gama karatu sai ka faɗa alhali kana tsaye, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, sau 15. Sai kai ruku'u ka faɗa sau 10. Sai kai sujada ka faɗa sau 10. Sai ka ɗago daga sujud ka faɗa sau 10. Sai ka sake komawa ka yi sau 10. Sai ka taso ka sake yi sau 10, ya zama sau 75 a kowace raka'a, ka yi a duk raka'a hudu. Idan ba za ka iya wannan sallah kullum ba, to sau ɗaya a sati. Idan ba za ka iya ba, to sau ɗaya a wata. Idan ba za ka iya ba, to sau ɗaya a shekara. Idan ba za ka iya ba, to sau ɗaya a rayuwarka. Abu Dawud da Ibn Majah da Al-Hakim. Eh wannan hadisi hadisi ne wanda malamai suka yi dogon sabani akan sa, sabani mai tsawo tun daga wanda yace ingantacce ne zuwa wanda yace hadisin ƙarya ne. Sabani ne malamai suka yi, amma sahihin magana wannan hadisi ingantacce ne. Hadisi ne ya inganta, taro na malamai da dama sun inganta shi. Daga cikin waɗanda suka inganta shi suka yi aiki da shi akwai Abdullah ibn al-Mubarak al-Imam al-Mujahid malamin Imam Ahmad, ya kasance yana fadaitarwa kan ayi shi. Haka shi kansa Imam Ahmad yayi shaida ga ingancin hadisin a cikin musnad na al-Majrinsa al-Hallal. Haka waɗanda suka zo daga baya irin su al-Sheikh Abubakar al-Imam Abubakar al-Ajurri da al-Hafidh Ibn Manda, da daga cikin kuma wanda suka zo daga baya akwai al-Imam al-Ala'i wanda ya risala akan naqd al-hadith a cikin ya inganta wannan hadisin, da al-Hafidh Ibn Hajar a cikin Nata'ij al-Afkar, da Ibn Salah kafin su, da al-Hafidh al-Mundhiri mai targhib wa tarhib, da al-Maqdisi. To waɗanda kuma suka ce hadisin bai inganta, da kuma daga baya da Imam Suyuti, sannan da ƙarshe kuma da a cikin mutanen zamanin nan al-Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin Sahih Abi Dawud ya inganta shi. Amma waɗanda suka ce bai inganta ba kuwa, farawa daga Al-Hafidh Ibn al-Jawzi mai al-Mawdu'at, ya sanya shi a cikin littafinsa da ya tattara hadisan ƙarya, da Al-Hafidh Abu al-Hajjaj al-Mizzi, da Ibn Taymiyya, da Al-Hafidh al-Dhahabi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, da Al-Hafidh Abu Abdullah al-Dhahabi malamin rijal na hadith, duk sun ce hadisi ne ƙarya. Su Ibn Taymiyya akan cewar wannan hadisin ya saba da yadda hay'at sallah take, da za a ce ka rinka adadin, za a kayyade maka adadi na tasabih, kuma ai sallah raka'a hudu miƙaƙƙiya babu tahiyya a tsakani, yace ta saba hay'at sallah. To amma su da kansu ai sun faɗi ka'ida cewa hadisi in ya inganta asali ne a kansa, baya buƙatar sai ya dace da wani asalin. Idan shi a hadisi a ƙashin kansa ya inganta asali ne a kan kansa, wannan ka'ida suna faɗanta wajen ababi da dama. Ababi da dama suna yin raddi akan waɗanda suke cewar ba a kiyasi akan ar-rukhsa, cewa duk abin da ya tabbata asali ne a kansa. Sun faɗi wannan akan hadithul musarra, suka ce hadithul musarra ya saba ma kiyasi, suka ce ai wannan hadisin asali ne a babinsa, in ya inganta baya buƙatar sai yayi shaida ga wannan asalin, tare da cewa ma ya saba ma wannan asalin ba za a sallama masa ba. To su ma haka za a iya musu raddi da wannan, a cewa ya saba ma wannan asalin za a iya musu raddi. Sannan kuma shi kansa hadisin asali ne ga kansa, don haka idan isnadi ya inganta, shi hadisin Ibn Abbas wannan riwayar akashin kanta ta inganta, akashin kanta ta inganta, duk da waɗansu malamai suna cewa hadisi ne hasan, amma ta inganta da riwayar Ishaq Ibn Rahuya. Bal Imam Muslim ya ce laysa fi hadithi salati tasbih isnadun ahsana min hadha, a cikin hadisin salatu tasbih babu isnadi da yafi wannan kyau, wanda yake a cikin wannan hukunci ne daga Imam Muslim da kan cewa hadisi ne wanda yake isnadin sa hasan ne. Saboda haka hadisin ya inganta, babu laifi mutum ya kokarin aiki da shi, kamar yanda yazo a cikin hadisin yake cewa in ba za ka iya ba, koda sau ɗaya ne a rayuwarka kai aiki da shi. Kuma kamar yanda ya gabata magabata na kwarai, kamar yanda Imam Tirmidhi ya ambata, sun kasance akan suna aiki da wannan hadisin, kamar yanda aka rawaito daga Abdullah ibn al-Mubarak da kuma Ahlul Fadli, kamar yanda ya kira su malamai, wato mutane masu matsayi, masu fifiko, sun kasance suna aiki da shi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت المتقين مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
نعم Allah jalla wa ala ya ce wa ila thamuda akhahum saliha, mun aiko wa samudawa dan uwan su salih. Qala ya qaumi ibudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghairu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Huwa ansha'akum min al-ard, shine ya halice ku daga kasa. Wasta'marakum fiha, ya rayar da ku, ya sanya ku wato masu rayuwa a cikin ta, masu gina ta. Fastaghfiruhu, ku nemi dan haka ku nemi gafara Allah, ku nemi gafarar Allah, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi. Innahu qaribun mujib, lalle shi Allah makusanci ne da bawansa da bayinsa, mujibun, mai amsa addu'o'in su ne. Thamud kabila ce daga cikin kabilu waɗanda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin su, wanda ba sa daga cikin waɗanda labarin su yazo a cikin wato littafin alifan ahlul kitabi, bal suna daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su, kuma labarin su sananne ne a al'ummomin da suka gabata, saboda Allah ya bar aya da mutane suke wucewa suke ganin su, shine garun su. Asali an sa musu suna Thamud daga sunan kakan kakan su, wanda shine kamar uban kabila. To annabi Salih yana daga cikin yan kabilar, shi yasa Allah ya ce ya kira shi akhahum, dan uwansu Salih, sunansa kenan Salih. Suna daga cikin wato mutanen da suke Larabawa na asali, wanda harshen Larabci na asali nasu ne, tunda Quraishu sun dauki harshen Larabci daga Larabawa ne, wanda ake ce musu al-Arabul Ariba, Larabawa wanda suke sune Larabawan asali. Akwai Larabawa da suka zamanto Larabawa, al-Arabul Musta'ariba, wanda suka mayar, aka mayar da su Larabawa hanyar zama da Larabawa din, sune zuriyar Annabi Ibrahim, domin Annabi Ibrahim ba Larabe bane, amma kabilarsa Isma'il, zuriyarsa Isma'il da suka zauna da Larabawa da suka zo daga Yaman, yan jurhum, daga nan suka dauki yaran Larabci suka zamanto Larabawa, sai ake ce musu al-Arab al-Musta'ariba. Akwai al-Arabul Ariba, Larabawa na asali, wanda daga cikin su Hud, kabilar Ad da Thamud suna daga cikin su, sune waɗanda suna nan mazaunin su, ana ce musu ana ce masa al-Hijr, haka Allah ya ambace su, aka an sanya sura mata al-Qur'ani da sunan garin su. Wala qad kadzaba ashabul Hijr al-mursali, ma abutan Hijr, garin Hijr gari ne wanda yake tsakanin Sham da Hijaz. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan garin, wanda ake ce masa Wadil Qura, kuma ana ce musu, amma yanzu ana kiransa da Madainu Salih, garin Annabi Salih. Ana wucewa duk mutumin da zai tafi Jordan kafin ya kai Tabuka, in ya wuce Khaybar kusan kilomita 450 daga Madina, zai zo wannan garin, zai ga gidajensu da hotunan yanda suke fafe dutse su gidaje a cikin duwatsu, gari ne mai duwatsu. Allah madaukakin sarki ya bar su alama domin mutane su gan su, su yi la'akari, su yi ibra da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wannan garin, ya ce idan kuka wuce ta garin mutanen da Allah ya halakar da su, kada ku wuce face kuna masu kuka, don kada irin fushin Allah da ya sauka a kansu ya sauka a kanku. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen, sai ya sunkuyi da kansa, ya ɗauki mayafinsa ya lulluɓe kansa, ya sunkuya, ya sanya taguwarsa ta zabura tana mai gaggawa, har ya ƙetare wannan garin, saboda wuri ne da azabar Allah ta sauka, ba wuri ne da rahmar Allah ta sauka ba, yana ƙoƙarin ya rabu da shi. To saboda haka masu zuwa wajen don ganin aya ba waje ne da mutum zai je a shakata a yi picnic da sauransu ba, babu laifi mutum ya je don ya ga aya, amma ya shiga wajen yana mai kuka, yana mai juyayi a cikin zuciyarsa, mai sanya kansa kukan zuci akan kar irin wannan abu ya faru shi ma gare shi. Domin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullahi dan Umar, kuma yayin da sahabbai suka zo wucewa ta wajen, yace kada kada su sha kada su sha daga cikin ruwan wannan garin saboda haka lokacin da yazo sai ya same su har sun je sun samu rijiyoyi sun debi ruwa sun kwaba kulli za a yi gurasa yana zuwa sai ya ce a kifar da tukwanan wannan kullin da aka yi kuma a bama raƙuma su ci kada mutane su ci sannan ya ce ya nuna musu rijiyar da taguwar annabi salih take sha daga gareta ya ce daga wannan rijiyar su ɗebi ruwan su sha sannan su yi kulli da shi amma sauran rijiyoyin saboda wuri ne da fushin Allah ya sauka kada su yi amfani da shi kun ga wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya nuna musu ita rijiyar da naqatu salih take shan ruwa kamar yadda zamu gani a cikin kisar to wannan su ne Thamud kabilar Thamud Allah ya ce mun aiko dan uwansu Salihu ya zuwa gare su ya ce ku bauta ma Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya sai shi shine sakon annabawa baki daya shine tauhidi wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu ka tambayi duk wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu shin mun sanya wani abin bauta a bauta masa ba Allah ar-rahmanu ba ba mu sanya ba yace sai ya tunatar da su da ni'imar Allah gare su yace huwa ansha'akum min al-ard shi ya halice ku daga kasa ya nuna musu asalin su domin wannan zai sanya su su tawali'u wannan ishara ne ga asalin halittar annabi adam domin asalin halittar annabi adam daga kasa Allah ya halice shi daga jinsin kasar duniya baki daya aka kwaba aka halice annabi adam dan haka aka dasa masa irin halin kasa zaka same to ta mai kaushi wata mai laushi saboda haka zaka samu mutum wani mai kaushin dabi'a wani mai laushin dabi'a wani mai sanyin hali wani mai tsafin hali wani mai baki-baki wani mai farfari wani mai baki-kirin wani jajawur duk haka za ka gani to ya tunatar da su da asalin halittarsu saboda su kamar yadda tarihi ya nuna sun kasance masu tsawon rai wanda tsawon ran sai ya manta su tuna da asalin halittarsu su rinka ganin suna girman kai to mutum ya tuna asalinsa yana sanya shi ya yi kankan da kai shi yasa Shehu Uthman a cikin littafinsa Kitabul Ulumil Mu'amala wajen yadda mutum zai yi wajen wato bayyana sifofin cututtuka na rai yake daga cikin cutar rai akwai alkibru girman kai wanda girman kai jahilci ne maganinsa ilimi taya za ka samu menene ilimin da zai ya ce jahilcin girman kai shine ka ɗauka kana da matsayi bayan ba ka da matsayi kai ba komai ba ne to maganin girman kai ilimi shine ka san haƙiƙanin kai waye ne asalinka shine sai yake cewa a utilal insanu ya kawo wannan aya ta suratu abasa utilal insanu Allah ya tsine ma mutum kafiri ma akfara yaya mamakin yawan kafircinsa min ayyi shay'in khalaqa wai daga me ya halicci wannan mutumin ne mai wannan girman kan min nutfatin khalaqahu daga dugon maniyi ne fa aka halicce shi dugon maniyi da in ya shiga a jikinka kana kunyar ka je ana ganin ka akwai wanda yake ado da wannan abun a jikinsa yana yawo da shi yana fesa shi wulakantacce ne to daga nan fa ya halicce shi yau da daga zinare da azurfa aka halicci dan adam to ya kuma zai daga dugon maniyi aka halice shi ga yanda yake min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara Sheikh Usman da ya bayani waɗannan ayoyin yace to wannan ya ishe ka na daga ilimi da zai maka maganin cutar jahilcin girman kai to shine annabi salihu kun ga nan yake gaya musu ya maida su su ga asalin halittarsu huwa ansha'akum min al-ard shi ya halicci shi ya fara halittarku daga ƙasa wasta'amarakum fiha ya sanya ku masu rayuwa a cikin ta wato masu mulkin ku shimfida mulki a cikin kasa domin Allah ya ba su mulki Allah ta'ala kamar yadda yake a cikin suratul a'raf inda yake ce musu wadkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard ya zaunar da ku a bayan kasa tattakhiduna min suhulaha qusura a wato kwarinta waje wanda yake mai sauki shimfidaddan kasa ku gina manya-manyan fada watanhituna aljibala buyuta ku kuma rinka wato haƙo gidaje daga cikin duwatsu wato dan idan ma mayaka sun zo za su ci ku da yaƙi sai ku shiga cikin dutse za su je su sanya bomb ne su fasa dutse kamar yanda aka yi da Tora Bora cikin ƙarƙashin dutse za a je a yi gida to shine Allah yake fada musu wannan kuma yana daga cikin rahid da su a bayan kasa da yayi a yanda ya sanya su a wato masu gwanaye wajen noma da raya kasa kamar yanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul shu'ara inda Allah madaukakin sarki ya ambata musu a cikin suratul shu'ara yake cewa atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadin wa tanhituna min aljibali buyutan farihi duk kaga a kasa ne kuna za a kyale ku a cikin nan ne kuna zaune cikin aminci a cikin aljannatai da idaniyar ruwa da gonaki na wato kayan amfanin gona da dabino wanda yake mai goyo goyen nasa mai nauyi wato irin ya cika da ni'ima sannan kuma gashi kuna gina gida a cikin dutse kuna masu alfahari masu girman kai shine aqillan su watan hituna min aljibali buyutan farihin shi yasa ya ba Allah annabin Allah ya ba su abinda zai sanya su su kaskantar da kai ga Allah shine suna ni'imar Allah a gare su fastaghfiruhu to saboda wannan ku nemi gafara Allah thumma tubu ilayhi sannan ku nemi tuba gare shi akwai wani bayani da ake wajen kun ga a farkon surar Allah ta'ala yace sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi da kuma ku nemi gafara ubangijinku sannan ku tuba gare shi aka kawo da thumma da take nuna tartibi to wannan tartibi ne na matsayi domin ana ishara ga kan cewa ku dawwama cikin tuba gare shi saboda tuba yana buƙatar abinda ake nufi da tuba yankewa daga saban Allah ku to ku dawwama cikin yankewa daga saban Allah kullun kuna komawa gare shi shi yasa aka kawo shi da tartibi na rutuba na matsayi wato bayan idan kun yi istighfarin to sannan domin istighfarin naku ya zamanto mai ma'ana ku tabbata cikin tuba ya zuwa ga Allah to nan ma annabi salih abin da yake kenan kuma ya gabata annabi hudu shi ma abin da yake ma mutanen sa kenan fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi in kun wato ku nemi gafara daga shirkar da kuke yi sannan ku nemi to sannan ku tuba zuwa gare shi shine ku yanku daga shirka ku tsaya akan tauhidi inna rabbi qaribun mujib lallai ubangijina wato makusanci ne wato ya kwadaitar da su akan ubangijinsa yayi idafar ubangijin ya zuwa gare shi domin ya nuna kan cewar wato ba iyayen gijinsu waɗanda suke na ƙarya basu cancanci kusanci da su da yi musu abinda suke kauna na amsa addu'ar su ba sai ce nasa ubangijin da yake kiransu zuwa gare shi wanda yake shine ubangijin gaskiya makusanci ne ba nesa yake ba yanda har za su je suna neman sa ko ba zai ji kiransu ba mujibun kuma mai amsa addu'ar bayi ne wannan yana nuna daga cikin abinda mutum zai tawassuli da shi yayin da yake neman gafara Allah ya tawassuli da waɗannan sunaye na Allah qaribun mujib inna rabbi qaribun mujib ubangijin mu makusanci ne mai amsa addu'a yayin da kuma mutum yake addu'a yake neman Allah ya amsa masa yayi tawassuli da waɗannan sunaye na Allah al-qarib al-mujib kun ga wannan kuma tabbatar da cewa suna daga cikin sunayen Allah ne sannan Allah jalla wa ala yace qalu ya salihu sai mutanansa suka ce wato samudawa suka ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada kai ya kai salihu kai hakika ka kasance abun kauna a cikin mu kafin wannan wato kafin ka zo da wannan sako abun kauna wato wanda muke kauna alkhairi a gare shi cewa zai zamanto wani fitacce a cikin al'umma zai zamanto wani jagora zai zamanto cikin manyan mutane wato mun kasance muna ganin ka cewa kai wanda kake da kyakkyawan mustakbal ne kana da future a cikin mu muna ganin sa da alkhairi yana daga cikin dadin baki dan a gaya masa idan ba da gaske yake ba ya dawo saboda wanda yake abu domin samun suna daga ya samu suna ya samu shugabancin sai ya watsar dama abin da yake idan samun suna ne to wani daga cikin uslubin kafirai da suke yi kuma wannan yana daga cikin wato mummunan aqidar su da suke cewa suke dangana annabi salihu da shu'umci suke ganin shine ai sababin sharri yayin domin da suka ce masa kafin wannan muna kaunarka da alkhairi amma bayan ka zo da wannan fa wato ba ma ganin wani alkhairi gare ka bal muna ganin duk wani sharri da yake zuwa mama da yake zuwa mana saboda kai ne kamar yadda Allah ta'ala ya bada labarin su a cikin suratul naml qalu tayyarna bika wa biman ma'ak mun canfa ka da kai da waɗanda kake tare da waɗanda suke tare da kai canfi kun ga in kuka kula canfi addinin shirka ne addinin mushrikai ne canfi shine ka faɗa abu ba da haƙi ba ka dangana sharri da alkhairi ga wani abu wanda baka da ilimi a kansa dukkan alkhairi yana wajen Allah dukkan sharri yana wajen saban Allah wannan shine hakikar da annabawa suka nuna to da suka faɗa haka suka ƙara da cewa atanhana yanzu kana hana mu ne an na'budu ma ya'budu aba'una mun rinka bauta ma abubu wato kana hana mu ne da mu bauta ma waɗanda iyayenmu suke bauta musu wato maimakon su ce kana hana mu ne mu bauta ma gumakanmu ba su faɗi gumakan ba sai suka faɗe su da sifa da take nuna kan cewa sun cancanta a bauta musu domin iyayenmu ne suke bauta musu waɗanda iyaye da kakanni suke bauta ma kace kar a bauta musu wato tamkar kan cewa me ye hujjar muna bauta musu iyaye da kakanninmu suke bauta musu shi yasa ba su ambace su da gumaka ba sai suka ambace su da wannan sifa waɗanda iyaye da kakanni suke bauta ma su kake hana mu bauta ma wato kenan wato ai kaga batanka a bayyane yake a wajen dukkan mai hankali kamar yadda Quraysh ne suka je suka ce ma suka je suka gaya ma a Yahudu ya zo abinda iyaye da kakanni suke ya ce ba daidai ba ne ya raina hankalin iyaye da kakanni duk wannan kamar suna ganin duk wanda ya yi wannan ai hakika batansa a bayyane yake wa innana lafi shakkin kuma lalle mu dinnan hakika muna cikin wata shakka mimma tad'una ilayhi daga abinda kake kiran mai zuwa gare shi murib shakka wadda take mai sanya kokonto shakka da kokonto duk ma'ana ɗaya ne amma ya zo ta babin takidi ne kamar yanda za a ce jadda jiddahu mutum ya yi kokari bakin kokarinsa uslubi ne na larabci wato mu muna shakka mai karin shakka a cikin abin da kake kiran mu zuwa gare shi kaga wannan ishara ne gare su daga kan cewar ba za su yadda da annabin Allah ba qala ya qaumi na'am
qala ya qaumi ara'aykum in kuntu 'ala bayyinatin وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم
Na'am Allah jalla wa ala yace qala ya qaumi annabi salihu yace ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ku bani labari idan na kasance akan hujja bayyananniya akan wato dalili bayyananne daga ubangijina wa atani minhu rahma kuma ya bayani rahama wadda wannan rahamar ba daga wajen kowa take ba face daga gare shi ita ce rahama ita ce annabci ba wanda ya isa ya bayar da ita la aiki wala ilimi wala wani in ba Allah ba to Allah ya bani wannan in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah to wane ne zai bani waye zai taimake ni daga Allah in asaituhu idan na saba umarnin Allah wato na isar na umarnina da yace in tsaya akan tauhidi kuma in isar muku da sakon tauhidi idan naki yi wane ne zai tsirar da ni daga Allah wa zai taimake ni ya hana Allah ya min azaba fama taziduna ni ghayra tahsir babu abinda za ku kare ni in ba asara ba wato in na bi ku akan abinda kuke gaya min da kuke min rashawa kuke cewa kad kunta fina marjuwan qabla hada wato ko wannan zai sa ne kwadayin shugabanci ne kwatsayin wani abu to aini wanda ni mutum annabin Allah masanin Allah ne ya san babu mai bada izza in ba Allah ba kwa zo ku ce za ku yi ma annabin Allah magana a cewa yana daga cikin wanda ake fatan zai zamanto wani abu a cikin ku bayan gashi shi kuwa Allah ya bashi hujja bayyananna ya bashi annabci akwai abinda annabin Allah zai nema fiye da wannan kusancin da ya fi kusancin mala'iku ga Allah annabin Allah wanda ya san Allah da me za a yi masa alfahari a ce za a kwadaitar da shi da wani abu shi yasa sai ya nanata musu wannan dan ya san cewa ya fi su sanin abin da yake shi ne abin kauna alkhairi shi ya fi kowa jin kauna alkhairi su kuwa da suke cewa shine shu'umi shine mai kawo musu sharri shine ya san cewa su ne masu kawo masa sharri idan yace zai bi su domin yace fa mata ziduna ni ghayra tahsir me za ku kare ni in ba asara ba in dai ku ne duk wanda zai zamanto maka sababin karabu da Allah to babu musifa a rayuwarka irin shi duk wanda zai zamanto sanadin ya raba ka da Allah babu wanda zai kawo maka asara irin sa babu shu'umi babu wato abin canfawa irinsa shi yasa al-hafid ibn rajab yake cewa sa'a ita ce bin Allah rashin sa'a saban Allah duk abin da zai baka rashin sa'a a rayuwa shine saban Allah abin da duk zai hada ka da Allah shine abin da zai kawo maka rashin dacewa rashin sa'a masifa da bala'i da kaskanci da duk wani abin ki rashin wato saba ma Allah ne kisa yace fa man yansuruni min Allah in asaituhu fama tazidunani ghayra tahsir wato a cikin wannan kunga ya kunshi raddi ga mutanen sa da yake yi wanda Allah ya ambaci irin abubuwan da suke fada dan da yace fama tazidunani ghayra tahsir wannan raddi ne a gare shi dake cewa da suke cewa qayyarna bika wa biman ma'aka wato sun ce shine ya kawo musu asara shine sun canfa shi shine mai kawo musu wato a sharri a cikin al'umma to ai su ne za su kawo masa sharri idan suka sa shi saba ma Allah ba shi ba sannan sai yace wa ya qaumi yace ya ku mutane na na'am wa ya qaumi hadhihi naqatullah yace ya ku mutane na wannan taguwar Allah ce gare ku hadihi naqatullahi lakum aya to wannan taguwar Allah ce lakum aya aya ce a gare ku domin sun nemi aya sai ce wace aya kuke so suka ce suka nuna wata mulmulallan wani mulmulallan fa wata mulmulallan dutse fa wanda yake ba shi da ko alamar tsaga yace mu abinda muke so taguwa mai ciki mai nace yace oho eh sune suka ce ya kawo musu ayar suka nuna wata mulmulallan wani mulmulallan dutse suka ce ya fitar musu da taguwa daga cikin ta taguwar ma mai ciki yace idan ta fito za ku yi imani suka ce za su yi imani za ku bi ni suka ce za su bi shi yayi sallah ya roki Allah Allah ya amsa addu'ar sa yace zai ba su suna tsaye suna gani ba labari aka ba su ba suna gani taguwar ta da dutsen ya dare sai ga taguwa ta fito tana mai kuka taguwa da ba taba ganin taguwa ba su taba ganin taguwa mai kyanta ba da tsohon ciki tana fitowa naƙuda ta kama ta haifi maraka ta haifi din marakinta yace to wannan aya ce ga aya ta zo to mece ce ayar in aya ta zo to taklifi zai zo sai ce fadaruha nawi a jarabawa za ta zo fadaruha ta akul fi ardillah ku kyale ta ta sha daga a wato kasar Allah taguwar Allah ce ma'anar taguwar Allah waje ta zo da al'amarin Allah shine wannan idafatu tashrifin ne kamar yadda ake cewa baitullahi ɗakin Allah taguwar Allah ce domin ta zo da umarnin Allah yace ku kyale ta ta sha ta ci daga kasar Allah kasar ta Allah ce da suke ganin kasar ta su ce duk wanda wato ya gina kasa yayi mulki ya gina habara ta ci gaba haka yake tsammanin cewa kasa ta zama tasa ba ta Allah bace kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa tashin alkiyama zai zo yayin da mutanen da suke bayan kasa suka yi tsammanin sun mallake ta wa banna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke ciki suke ganin cewa sun riga sun samu iko akan kasa to Allah ya ce annabi salihu ya ce ku kyale ta ci daga kasar Allah wala tamassuha bisu'in kada ku taba ta da wani abu mummuna fa ya'khudhukum azabun qarib in kuka yi haka sai azaba makusanciya ta same ku wato azabar da ba za a yi muku jinkiri ba kuna yi azaba za ta zo kusa da ku kyale ta ta sha shine suna da akwai rijiya guda ɗaya wanda a wannan lokaci daga ita suke shan ruwa annabi salihu yace laha shurbun walakum shurbu yawmin ma'lum tana da ranar ta da za ta sha kuma kuna da ranar ku da za ku sha ranar da take sha ba za su sha ruwa ba su kuma ranar da za su ɗebi ruwa daga wannan rijiyar ita ba za ta je ta sha ba amma kuma cikin ni'imar Allah ranar da take sha da ba za su sha ruwa ba duk mutanen kabilar gabaki ɗaya za su zo su tatsi nonanta ya ishe su ba su sha daga cikin ruwan ba amma sun sha daga nonanta ya ishe su Allah ya musu wannan ni'ima to Allah ta'ala sai ce fa'aqaruha sai suka soke ta sai Allah kaga mutum ɗaya ne ya soke ta idin ba'atha ashqaha wanda yake yafi kowa taɓewa a cikin su shine qudaru dan salifu shine ya jagorancin soke ta amma da yake taruwa suka yi meeting suka yi plan waɗansu mutum tara wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun a cikin garin akwai wata jama'a ta mutum tara suna barna a bayan kasa ba sa kawo gyara su ne suka hadu suka ce a nemi yadda kowa da kowa wato ayi a me ake ce ma abun nan da ake yin zabe a kasa kowa da kowa yayi akwai wani abu da suke fada wanda za a ce kowa ya sa abin nan yawanci za a ga akan abu irin wanda Ingila ta yi kan Scotland ko za su fita ba referendum aka yi referendum duk suka hadu suka yadda sai waɗanda suke mutanen kirki dama mun ce fariƙani ne ko matalul fariƙaini kal a'ma wal asam to shine Allah ya faɗa a cikin suratul naml walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan fa idahum fariqani yahtasimun dan wato jama'a biyu to jama'ar da suka yadda a kashe ta suka yadda sai Allah ya dangana abin gare su gabaki daya kadzabar thamud bi taghwaha idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها su thamudu kaga mutum ɗaya ne shine ya amma da yake da hadin bakin su da yaddar su sun bashi mandate kan ya je yayi sai Allah ya ce su ne suka yi fa'aqaruha sai suka soke ta kun san ba a ce mataguwa an yanka ta sai dai a soke ta da mashi tana tsaye ko da karamin mashi a cike ta a kirji sai ta fadi tunda ba za ka iya kwantar da raƙumi ka ce za ka yanka shi ba wani kai sai dai yana tsaye an ɗaure ƙafafunsa an tsayar da shi akan ƙafa ɗaya an ɗage ƙafar guda ɗaya yadda ba zai samu balance ba a ɗage ƙafa guda ɗaya ta gaba sannan sai a cike shi a daidai karankan mai ƙirjinsa yadda mashin ko dogon rukar tana shiga ta san daidai inda zuciyar take, sai ta yanke ita jijiyar da ta fito daga dutse aorta, sai ta yanke ta, shikenan babu jini ya daina zuwa ga kwalwa sai ya fadi rigim, to suka soke ta. Fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, sai ce to ku zauna ku ji dadi a cikin gidajenku kwana uku. Zalika wa'dun ghayru makdhub, wannan alƙawari ne ba abin ƙaryatawa ba, hukuncin Allah ya riga ya sauka. Zalika wa'dun ghayru makdhub, Allah ya ce falamma jaa amruna, yayin da al'amarin mu yazo, shine al'amarin mu na halaka su, umarnin Allah kan su halaka. Najjayna salihan, sai muka tsirtar da annabi salihu. Walladina amanu ma'ahu, da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi. Wa min khizi yawmi id, muka tsirar da shi, kuma muka tsirtar da shi bi rahmatin minna, muka tsirar da shi da wata rahama daga gare mu, wato rahamar Allah wadda ita ce wadda Allah ya rubuta. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun, cewa su annabawan mu sune waɗanda Allah yake taimako. Wannan kalmar ta Allah tace rahama wadda ta zo daga Allah. Wa min khizi yawmi id, kuma muka tsirar da su daga wulakancin wannan rana, ranar saukar azaba, domin ranar wulakanci ne yanda Allah ya kawo musu, ya kawo karshen su, kuma la'ana Allah ta hau kansu. Inna rabbaka huwa al-qawiyul aziz, ubangijinka wallahi shine kadai mai tsananin karfi mabuwayi. Domin suna ganin sun buwayi Allah saboda tsawon shekaru da suke, sun tsara kansu, sun mallaki ƙasa, suna ganin kan cewa sun buwayi Allah. Gashi ko Allah ta'ala ya ce mana cewa waɗanda suka yi ba za su zamanto masu gagarar Allah ba. To Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa wannan halakar da ya yi, wannan zuwan al'amarinsa wanda da shi ne Allah ya halakar da Samudawa, ya tabbatar da wannan sifa ta Allah. Lallai ubangijinka ya Rasulullah huwal qawiyul aziz, domin wannan iltifati ne. Allah yana ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Hud, annabi Salih, kamar yanzu shine yake yi tsakanin muhawara ce tsakanin annabi Salihu da mutanansa. To sai kuma Allah ya dawo yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga karshen su, yace inna rabbaka, ubangijinka ya Rasulullah huwal qawiyul aziz, shine mai tsananin karfi, shine mabuwayi. Saboda haka a cikin wannan akwai ƙara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aminci da Allah kan cewar yayin da al'amarin Allah zai zo, waɗanda suke ƙaryata shi, wanda Allah ya ce zai halakar da su, lallai Allah mai iko ne kuma mabuwayi ne, ba abin da zai gagare shi kan ya halaka su ɗin. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha, kuma wato tsawa ta riƙi waɗanda suka yi zalunci. Allah ya kama su da as-sayha, as-sayha shine kururuwa, ƙara, wato da ƙara Allah ya halakar da su. Kun ga ƙara ɗin nan wadda da ita ke muke jin magana, in an yi zance mu ji, in an yi ta da kyakkyawan sauti mu ji daɗi. Kaga mutum in sautin yayi sauti, kaga har rawa yake yi, sauti yayi sauti. Wani kuma in sautin yayi daɗi, yayi daɗi yayi kuka, wani yayi dariya, wani yayi murna. Kamar yadda ake faɗan irin masu opera ɗin nan, akwai wanda yake zai zo yayi irin wannan kiɗan na opera, irin wannan violin ɗin da suke na turawa kenan, don su ne suke kiyaye irin abubuwan su. Kaga in yayi magana ya sanya mutane su yi kuka, in ya canza kiɗan ya sanya su su yi nishaɗi, su yi dariya, in ya canza kiɗan ya sanya su su yi baƙin ciki, kowa saboda tasirinsa a cikin zuci. To amma wannan ƙarar ita ce masdari ce ta azabar Allah, kamar yadda walƙiya take zamantowa masdari ta azabar Allah. Wato ƙara da ita Allah zai halakar da mutane. An ce mala'ika Jibril ne ya musu wannan kururuwar, suna jinta. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin, sai suka wayi gari a cikin gidajen nasu, suna wato guggufane, sandararru, babu rai, gashi jiki kalau, ba rauni, ba kurji, ba yanka, ba duka, amma ba rai, sun halaka da kururuwa daga umarnin Allah. Ka'allam yaghnau fiha, kamar basu zauna a cikin wannan alƙaryar ba, da ku suna ganin gashi Allah annabin Allah yana ga musu wasta'amarakum fiha, ya rayar da ku kun gina wannan ƙasa shekaru masu tsawo, amma Allah ya ce ka an lam yaghnaw fiha, kamar basu rayu a cikin ta ba. Ala inna thamuda kafaru rabbahum, wato ku tattara hankalinku ku saurara ku ji, samudawa sun kafirce ma ubangijinsu. Ala bu'dan li thamud, to ku tattara hankalinku ku ji, nisa daga rahamar Allah ya tabbata ga Thamud, wato Allah ya nisanta su, shi tace la'anar Allah. Kun ga Allah ta'ala sai ya ce bai ce wa ahadat thamudu sayha ba, sayha sai ta kama thamudawa, sai ya ambace su da sifar su, yace wa ahadal ladina zalamu sayha, kururuwa sai ta kama waɗanda suka yi zalunci, dan Allah ya bayyana dalilin da ya halakar da su wannan halakar saboda azzalumai ne, dan haka duk azzalimi ya kuka da kansa. A cikin wannan ana cewa duk wanda yake za a ce masa alladhina zalamu, yana daga cikin waɗanda suka yi zalunci, to ya kuka da kansa, domin ga ƙarshen zalunci abinda yake kaiwa ya zuwa gare shi, harakar Allah shine fa'idar. Maimakon a ce wa akhadathumus sayha, ko a ce sai kururuwa ta kama su, tunda maqamin ikhtisar ne, ana maganar dhamair, ana fadan su a cikin wato dhamirai. Allah ta'ala ya ce najjina salihan, walla an ambaci wato fa'aqaruha, kaga an kawo su da dhamirin su mutanen kenan. To maimakon a ce wa fa akhadathumus sayha, sai su mutanen kururuwa ta kama su, sai akai iqamatu dhahir مقام المضمر في محل الضمير. مقام أي إضمار ني الإظهار في مقام الإضمار شيني وندس كتشوا أبلاغة الإظهار في مقام الإضمار أبين أبو أوجن دي چنچنت أكاوشي دا ضمير سنة غيبة دا ضميري يكمات أكاوشي أبوي بقى فتيش بلو بلو بقى ماسي أكا فتيش بلو بلو دومي أغاني منيني إلا دا أزابة تسوكا أكنسو شيني زالينشي. Kuma a gano daga wannan kan cewar wannan ya ba da fa'idar cewa duk wani azzalimi, to irin wannan ita ce take saurarinsa. To wannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan shine ƙarshensu, ya ce ala bu'dan li thamud, nisa ya tabbata ga thamudawa. Ka duba ka gani ga alƙaryar nan babu wanda ya je ya zauna a cikinta, mutane sai dai su je in za su gani su gani, waɗanda suke tsoron Allah su wuce suna masu gaggawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, saboda mutane ne waɗanda suka kasance azabar Allah ta sauka a kansu, wurin su ya zamanto wuri ne na sharri, wuri ne mara albarka da ba a son zama a cikinsa. Shi yasa sayyidina Ali Imam al-Bukhari wajen ya kulla babi cewa shin mutum zai yi sallah a ƙasar da azabar Allah ta sauka a wajen, sai ya kawo wannan hadisin na Ibn Umar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaggauta fita daga wajen, amma kafin ya kawo shi sai ya kawo athar daga Sayyidina Ali cewa Sayyidina Ali ya kasance baya son yayi sallah a kasar Babila, wani waje da aka yi wato nutsa, aka halakar da mutane da nutsewa, mahalli ne wanda kasa ta nutsar da su. Kun san ko kwanan nan kusa da a cikin Iraq, a kusa da Baghdad, an je an hako wani gari wanda ake cewa yana daga cikin garin Babylon, yana ƙarƙashin ƙasa, saboda haka garin da wato gidajen da mutanen gabaki ɗaya ƙasa ce ta jari suka yi ƙasa, sai yanzu Allah ya sa aka haƙo wajen. To akwai irin waɗannan wurare, Sayyidina Ali akwai wajen da yake a cikin Iraq a Najaf, wanda yake kusa da Baghdad ne, inda ya zauna ya rayu, ya kasance in ya zo wajen baya son ya sallah a wajen. To duk wannan misali ne ga saukar uqubar Allah, da yanda Allah ya nisanta su daga rahamar Allah. Nisantawa daga rahamar Allah yasa mutane suke kyamar su, suke kyamar wuraren su, ba wanda yake ambaton su da kyakkyawan ambato. Watsattu ma ba sa ambaton su da kyakkyawan ambato ballantana mutanen kirki. Dan ba ka jin yanzu waɗansu sun fito suna dukan kirji suna alfahari da cigaban Thamudawa. Ce suna son su rayar da ci da al'adar Thamudawa da bincike akan ci gaban su, babu, domin Allah ya nisantar da su daga rahamar Allah wanda yake daga cikin wannan kyakkyawan ambato, ba su da shi a duniya. Sannan kuma ga tsinuwar Allah da za ta bi su har su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu. Saboda kurewar lokaci za mu tsaya anan, sai gobe sai mu tashi wata kissar insha Allah, shine kissar Annabi Lut da shimfidar da aka yi kafin ta. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai yan uwa